sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 22 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A jiya Ladi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yuwar amincewa da wa'adin daya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojinta daga kasar. Jami'an Isra'ila da na Palestine sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Palestine. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don dakile yaduwar cutar coronavirus, wanda zai sa ta zama kasar Turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullen.
Madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta ba sabbin shugabannin tsaron kasar goyon baya don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Wannan na zuwa ne bayan da gwamnan jihar Benue ya tsallake rijiya da baya a hannun 'yan bindiga, lamarin da ya sa wasu jami'an gwamnatinsa suke kyautata zato wata kungiyar Fulani ce. Sai dai kungiyar mu ta Allah na cewa
na farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci bane. Wannan yana zargi ne, kuma gaskiya fi sabilillahi babu mu ta Allah kautal hore a ciki.
Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, za ku ji cewa kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da aka yi. To ko me sabon zababban shugaban kasar ke cewa bayan wannan sanarwar?
Ina ma Allah subhanahu wataala godiya, ina ma al'umman Niger godiya da wannan matsayin da na samu. Alhamdulillah, ina fatan Allah madaukakin sarki ya bani karfin gwiwa yayin iya dauka wannan nauyin da jama'a suka daura mini.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, yau ma muna nan tafa da shirin Ciki da Gaskiya, wanda Sarfil Hashim ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan, ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yuwar amincewa da wa'adin daya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojinta daga kasar karkashin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu shekara guda tare da kungiyar Taliban. Austin ya gana tare da shugaba Ashraf Ghani bayan ya sauka a babban birnin kasar Kabul daga tafiyar da ya daga India. Wani rahoton ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya ambato Austin yana cewa ya kai ziyara Afghanistan don ya saurara da kuma koya, kuma yana so ya fahimci menene damuwar Gani. Ya kuma ce taron zai sanar da sa hannunsa a cikin bitar da muke yi a nan tare da shugaban kasar, ya kuma taimaka sosai. Jami'an Isra'ila da na Palestine sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Palestine. Jami'an sun ce an sanar da Riyad Malik na matakin da aka yanke yayin da yake koma West Bank jiya Lahadi daga tafiyar da ya yi zuwa Ƙetare, wanda ya hada da ziyarar zuwa kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke Hague. Matakin alama ce game da Isra'ila da ramo gayya saboda goyon bayan kotun ICC su binciki Isra'ila kan laifukan yaƙi da Falasɗinawa suka yi. Rasa wannan dama ta alfarma yana nufin Malik yana buƙatar neman izini na musamman yayin tafiya a ƙasashen Ƙetare. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don dakile yaduwar cutar coronavirus, wanda zai sa ta zama kasar Turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullen. kamfanin yada labarai na Reuters ya rawaito cewa wani daftari da za a gabatarwa shugabar Jamus Angela Merkel zai sa a tsawaita dokokin kullen har zuwa 18 ga watan Afrilu. A kasar Poland wacce ake ganin ita tafi yawan adadin waɗanda suke kamuwa da cuta a rana tun daga watan Nuwamba da ta gabata. Sabbin matakan sun tilastawa shaguna da ba su da muhimmanci da wasu kamfanoni su rufe na tsawon mako uku. Kasar Poland ta samu sabbin waɗanda suka kamu sama da 26,000 jiya Lahadi tare da waɗanda suka mutu sama da 350 a cewar jami'ar Johns Hopkins.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan harin da wasu 'yan bandaga suka kai wa gwamnan jihar Benue a ƙarshen makon da ya gabata a gonarsa, ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce za ta ba sabbin shugabannin tsaron ƙasar goyon baya don kawo ƙarshen matsalar tsaro da duk wasu ayyukan ta'addanci a Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
Shugaban kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin samo jiragen yaki da za su taimaka wajen wanzar da tsaro a kasar.
Shugaban kasa ya riga faɗa watan shida wannan jirage za su zo bangaren gwamnoni gabaki daya ba ma na arewa gabaki daya ba. Mun riga an faɗa shirin da muke yi domin mu magance rashin zaman lafiya gabaki daya da duk taimakon da zamu musu da duk kokarin da zamu ba su haɗin kai mu gani an magance rashin zaman lafiya nan. So yanzu shugaban kasa ya sa ya ce wannan kwata biyun da ya bayar saboda a samu a bar manoma su shiga su yi noma.
Shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong. Matakin na gwamnonin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya ce wasu 'yan bindiga sun kai masa hari a ranar Asabar amma ya tsallake rijiya da baya. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Benue Madam Gunan Adingi ta ce tuni gwamnan jihar Samuel Otom ya rubuta takardar koke ya aika wa shugaban kasa.
Yana fita daga motar shi yana duba kuma da zai yana faruwa cikin gonar shi mutane suka fita kawai suka fara tada bindiga mashi. Ya fara gudu sai security na shi masu da suka gani wai a abun kama ana so a kashe shi da yake sai suka fara buga ma mutane amma da je aka koma villager sun ce wai dama mutum da ya an kashe shi amma mutane sun doka mutumin sun tafi da shi amma jiya mun ji wai akwai wani organization wai Fulani militia movement sun ce wai su ne suka yi wannan abu amma daga yau mai gidanmu ya rubuta president da jiya mishi wai abun da ya faru a state na su ce mun ji commissioner of police ya tura mutane a zuwa investigate. To yanzu da muna jira mu ci abun da federal government zai yi.
Bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore Alhaji Bello Badejo ya ce ba su da wata alaka da harin da aka kai wa gwamnan.
Na farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci bane domin saboda Otom ya zarge Miyetti Allah Kautal Hore tun lokacin da ya kafa doka muka nemi kalubalantar wannan dokan muka nemi mu jawo hankalinsa akan dokan da ya kafa dokan babu adalci a ciki domin saboda babu wani gurin da aka nuna cewa Fulani za su iya cin wata moriya. Wannan yana zargi ne kuma gaskiya fi sabilillahi babu mai yadda Allah Kautal Hore a ciki.
A halin da ake ciki kuma kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da binciken kokof kan waɗanda suka kai hari kan tawagar gwamnan na jihar Benue. A wata sanarwa da daraktan watsa labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham, shugaban gwamnonin na jihohin arewa Simon Lalong ya yi kira ne da a haɗa hannu wajen daƙile matsalolin tsaro a ƙasar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Gabar kogin Suchit da ke Mexico ta cika da jami'an shige da fice a wurin don tilasta bin sabuwar dokar takaita tafiya gaba daya amma banda muhimmiyar tafiya akan iyakarta da Guatemala. Da yawa daga cikin jami'an shige da ficen sun yi jerin gwano ta bakin kogin jiya Lahadi, suna tambayar waɗanda suka sauka akan manyan katako wanda yake ɗauke da mafi yawan masu zirga-zirga ta kan iyakokin domin tantancewa da kuma mayar da yawa daga cikinsu inda suka fito. Amma waɗanda aka ce su koma ba 'yanci rani ba ne sun kasance ƙananan 'yan kasuwa ne a Guatemala da mazauna tekun Oman da suke hayin kogin. Waɗanda ke sayan kaya da yawa a Mexico don sayarwa a Guatemala ko sayan kayayyakin gida a lokacin da canji ya yi sauki. Wasu jami'an kungiyar Taliban biyu sun faɗa wa biyoyi a ranar Asabar cewa kungiyar Taliban ce ba Amurka ba ta shawarta rage tashin hankali na watanni uku da ake kira RIB a takaice don a samar da yanayi mai kyau na tattaunawar zaman lafiyar Afghanistan. Kakakin kungiyar Taliban Muhammad Na'im ya ce, "Mun samar da wani shiri wanda a ƙarƙashinsa dukkan ɓangarorin da abin ya shafa za su rage tashin hankali, amma wannan ba wai tsagaita wuta ba ne, sai dai bai bayar da ƙarin bayani a kai ba." Wani jami'in Taliban ya ce an jima ana tattaunawa tsakanin Amurka da Taliban a Qatar kan shawarar da aka gabatar. Jiragen saman Rasha sun kai hari kan sansanonin horar da 'yan tawaye jiya Lahadi a arewa maso yammacin Siriya kusa da iyakar Turkiya, yayin da sojojin Siriya suka kashe fararen hula bakwai tare da jikkata likitoci 14 a wani hari da suka kai a wani asibiti a yankin, in ji shaidu da majiyoyin 'yan tawaye. Majiyoyin sun ce Rasha ta harba makami mai linzami zuwa garin Kwa, yayin da har-haren ta sama na Rasha ya kusanci sansanonin 'yan gudun hijira da ke da cunkoson mutane da ke akan iyaka da Turkiya. An kai harin kan wata tashar iskar gas da ke kusa da garin Sarmada a lardin Idlib, amma ba a samu rahoto kai tsaye na asarar rai ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta tabbatar da dan takarar jam'iyyar PENDES mai mulki Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasa na ranar 21 ga watan Fabrairu. A saboda haka kotun ta ayyana cewa shine ya cancanci dare kujerar shugabancin kasar bayan shudewar wa'adin shugabancin Isuhu Muhammadu mai barin gado a ranar 2 ga watan Afrilun da ke tafe. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A wajejen karfe 8:30 na daren jiya Lahadi ne kotun ta fitar da sakamakon dindindin na zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Niger. Kotun ta ce bayan nazarin sakamakon wucin gadin da hukumar zabe ta Seni ta gabatar da nazarin da ta yi wa korafe-korafen da dan takarar jam'iyyar RDR Canji Muhammad Usman ya gabatar, ta dauki matakin soke sakamakon runhunan zabe kimanin 73 a fadin kasa.
Muhammad Bazoum 2,420,049.66%. Muhammad Usman
a cigaban bayanansa, shugaban kotun mai shari'a Abuba Muhammad ya ce daga cikin ƙuri'u 4,473,121 da aka tabbatar da sahihancin su, dan takarar PENDES tarayya ya samu kashi 55.66, yayin da abokin fafatawarsa na RDR Canji ya samu kashi 44.34. Abinda ke nufin Bazoum Mohamed ne aka zaba domin ya gaji shugaba Isuhu Muhammadu da ke kammala wa'adin mulkinsa a ranar 2 ga watan gobe. To kome sabon zababban shugaban kasar ta Niger ke cewa bayan sanarwar ta kotun tsarin mulki,
ina ma Allah subhanahu ta'ala godiya, ina ma al'umman Niger godiya da wannan matsayin da na samu. Alhamdulillah, ina fatan Allah madaukakin sarki ya bani karfin gwiwa ya dauka wannan nauyin da jama'a suka daura mini.
Bazoum Mohamed ya yi kiran dan takarar jam'iyyar RDR Canji ta 'yan adawa Alhaji Muhammad Usman ya bashi hadin kai wajen tafiyar da harkokin mulki, sannan ya yi alkawalin gudanar da shugabanci na gari.
Zane aiki tsakani na da Allah, zane ma ƙasa aiki, zane iko da adalci, zane rike 'yan ƙasa daidai da amanan da Allah ya bani, na yi kiwonsu kuma duk arzikin da yake cikin ƙasar nan tamu za mu yi amfani da shi domin mu biya ma talakawa bukatunsu. President Muhammad Usman Wana ne kuma dattijo ne ya rike wannan ƙasar. Ina kira gare shi ya dauki matsayin shi na dattijo kuma ya kalle ni a matsayin kanishi wanda Allah ya ba wannan matsayin don ya ma Niger aiki gaba daya. Ni a shirye nake mu tattauna da shi mu yi shawara da shi.
A washegarin fitar da sakamakon wucin gadi, wasu biranen Niger sun yi fama da tarzomar 'yan hamayya saboda rashin gamsuwa da alkaluman da hukumar zabe ta bayar. Mafari kenan Muhammad Usman ya garzaya kotu saboda a cewarsa shi ya ci zabe, abinda a bangaren masu mulki ake ganin sa tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya a kasar da ta shafe shekaru sama da 30 a karkashin tafarkin demokradiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Shirin da ke bin diddigin korafin waɗanda ke zargin an zalunce su. Kama daga zamba cikin aminci dan haƙƙin marayu, haƙƙin ma'aikatan gwamnati da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Lahashin Gumel. Alƙawarin da shirin ciki da gaskiya ya yi muku makon jiya, na kawo muku martanin shugaban hukumar binciken sinadarai ta Najeriya NARECT da ke Zaria, Farfesa Jeffrey Tsaware Barminas. Ya gamu da cikas. Dan Barminas ya buƙaci mu tura masa tambayoyi a rubuce, inda muka tura masa tambayoyi 7. Ciki har da buƙatar ya faɗi gaskiya tsakaninsa da Allah kan zarginsa da tsohon ma'aikacin hukumar Sabi Ishiti ya yi masa. Na korarsa daga bakin aiki wata 7 da rubuta murabus na ƙashin kai. Farfesa Barnabas ya buƙaci a zo har hukumar da yake jagoranta a Zaria don ya nuna shaidunsa da amsa dukkan tambayoyin. Yana mai cewa masu adawa da neman tazarcinsa karo na 2 ne a hukumar suka kulla masa makarƙashiya. Duk da wannan lamari ya faru ne tun shekarar 2019. Wakilin Isa Lawal Ikara ya je takanas ta Kano Zaria don ganawa da Farfesa Barminas, amma bai samu ganawar da shi ba. Sai dai ya same sa ta wayar tarho, inda ya shaida masa ya tafi Abuja kuma zai share mako ɗaya bai dawo ba. Don haka sai ya dawo zasu zanta. Mun yi ta ƙoƙarin neman sa daga ofishinmu na muryar Amurka Abuja, amma yunkurin ya ci tura. Yanzu haka dai ana ci gaba da sauraron ƙara kan lamarin a kotun warware saɓanin ma'aikata a Kaduna. Za mu jira dawowar Barminas da kuma yadda shari'ar ke gudana a kotu don sanar da ku halin da ake ciki. Kan haka ne za mu koma shirinmu na baya da muka gabatar muku kan batun gidan zakka da ke gorin dutse cikin Badala a tsohon birnin Kano. Idan watakila masu sauraro za su tuna, mun kamo korafin da majalisar kula da gidan zakkar mai zaman kan da ta yi na cewa gwamnatin jihar Kano ta bangaren hukumar tsara birane ta yanka tare da cefanar da harabar gidan zakka. Kamar yadda sakataren majalisar da ke kula da gidan zakka na Kano Malam Kabir Hanga ya shaida wannan fili a baya.
Gidan zakka ai ba na gwamnati bane. Gidan zakka gida ne na wato hubusi a matsayin sa kenan, wato matsayin wakafi yake. Da shi da masallaci duk kusan abu ɗaya ne. Abu ne da aka yi shi aka mika cewa na Allah ne. Saboda haka duk wanda zai maganar ma yana da wani iko a wurin, to iko ne kurin na amana ta lokaci. Yanzu mu da muke rike da wurin a matsayin wato majalisar amana, umana wato wanda aka bai amana. Ko wannan munin a hankali a hankali shi ma wataƙila zai tafi ibari, kuma wasu ma sun tafi sun bari. To haka abin yake, amma dai abin nan yana nan na Allah ne. Saboda haka ba na gwamnati bane, to kuma mu ma ba namu bane, na Allah ne. To wannan shi ne takamar mu cewa abin nan na Allah ne. Sai muka ji labarin kuma wai an zo ana ta auna a wurin, ana shirin za a yi rumfar kasuwa a wurin. sai muka yi mamaki to muka tafi wajen shi mai girma gwamna muka zauna da shi zama biyu muka ce mun yi mamaki jin wannan abu ga yadda muka yi a mutunce shekara 16 muna mun bayar gwamnati aro kuma akwai sharadi ma cewa ma in za ta fita ma za ta gyaggyara mana wurin nan ta dawo mana da shi kuma sai muka ga kuma yanzu so ake ma a yanke wani abu a ciki so aka ce a wannan ba za a yi ba a gaban mu mai girma gwamna ya bada umarni cewa an fasa ba za a yi ba sannan kuma wato muje mu kawo muje kamar yadda muka yi tunani na cewa za mu sabunta aikin gidan don a inganta shi madalla to yana so shi ma a kawo masa wannan shawarwarin domin ya ga shi ma me zai iya yi gudunmawa
ma'ana tsarin yadda ake so a fasa aiki
yawa to sai muka samu karfin gwiwa muna barin sa wallahi muka fara kuma abin da muke ta yi kenan za ka yi mamaki da ka same ni a office za ka ga irin abubuwan da muka yi daga wannan lokacin zuwa yanzu cikin watanni uku ko hudu na kokarin da muke musabanta mu kyautata wurin to abin mamaki kurum kaza sai muka ji cewa wai an bai mutane takarda cewa an ba su rumfar kasuwa a wurin wannan shi ne abin da ake ciki yanzu
Malam Kabir Hanga kenan sakataren majalisar gidan zakka na Kano to tun daga wannan hirar da muka yi da malam mun yi ta kokarin jin ta bakin gwamnatin Kano bisa wannan alƙawari da ya yi wa majalisar gidan zakka amma hakarin bata cimma ruwa ba sai yanzu ga kuma yadda ta wakana tsakanin wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje
Excellency a takaice a dunkule akwai batun gidan zakka jami'an gidan zakka sun ce sun zo gunkaka amince da wani fasali da suka zo da shi har ma ka kalubalance su aka kawo zakka ba da gudubba wani hali ake ciki ne game da gidan zakkan nan ne
to ai kai ma a dunkule kai magana din da ka zo da suka zo suka same ka ko kuma kai da ka bincika mai ka bincika abinda ake magana akai shine hukumar zakka ta gwamnati kafin a yi ta akwai hukumar zakka mai zaman kanta a lokacin Malam Ibrahim shekaru ina zato aka nemi cewa hukumar gwamnati ta zakka ta zauna a ginin hukumar zakka mai zaman kanta aka zauna to sun yi shekaru dai da yawa dai ita hukumar zakka mai zaman kanta ta ce to wannan fa guri nata ne ya kamata a ban mata wannan guri to saboda haka ni sai nace eh gaskiya ne kuma ni a gani na kamata a samu hukumar zakka wacce take akwai hadin gwiwa tsakanin gwamnati da al'umma wato zakka mai zaman kanta mai zaman kanta shi ya kamata domin mutane sai su sami su fi samun kwarin gwiwa na bada abin da za su bayar sun tabbata ba cewa ba sun ba gwamnati ne wato zakka ba to saboda haka sai nace su zo min da wannan tsari wanda za mu yi wa doka domin a samu ita wannan hukuma mai zaman kanta yadda za ta iya wato aikin zakka sosai da sosai kamar da shari'ar addinin musulunci ta nuna to har yanzu dai ne dai ban samu wannan kuduri ba kaga na farko kenan na biyu sun nemi a tashi daga nan gurin kuma ni na bada umarni cewa lalle a tashi daga wannan guri a samu wani guri a shari'a commission wannan hukuma ta gwamnati ta zakka ta koma can har sai mun ga wato makomar ita kanta ma hukumar zakka din kamar yadda muke so muka tattauna da su yan wannan to ni abinda na sani kenan saboda haka ban san kuma inda wani takaddama take ba
inda takaddama take wa excellency sun yi koka cewa hukumar Kanibda hukumar gwamnati mai tsara birane ta je ta tsatsaga fulotai an fitar da shaguna za a raba wa mutane a jikin gidan zakka din
to ba shakka an yi haka kuma an raba amma sun zauna da hukumar zakka Kanuda ta zauna da su ta nuna musu ba filin su bane ta ce su kawo takaddun su kuma ita ta fito da takaddu na filin hukumar zakka ta nuna musu cewa ga iyakacin filin su amma wannan fili ana kashi ana shan kwaya a gurin ana abubuwa marasa kyau a wannan wurare ita hukuma ba za ta so ta ga irin wannan ba kuma kansa ma wato kantinan da aka bayar su ma an ba su daga ciki domin idan suna so su samu dawomin kuɗi na shiga na gudanar da harkokin su na yau da kullun saboda haka gaskiya ba a taɓa filin su ba kuma gwamnati tana da iko ba wai sai wani ya zo ya ce mata lalle ga abin da yake so a yi ba, kuma tana iko ta yi abin da take so ta yi da fili wanda ta ga ana fata shi, ana kashi a guri, ana shan kwaya da sauransu, kuma ita kanta ma wannan hukumar wato martaba ta za ta fi domin an kare ta daga mutane wanda suke zuwa su je su ce wannan gurin su ne, wancan gurin su ne, a su rubuta takarda wani mai 419 ya ce gurin sa ne da sauransu.
Sanarsi kamar sun ce sun nuna sha'awar su ta gwamnati ta mallaka musu wannan wuri da ake magana.
To kuma yanzu suna da fili nasu ne, kuma ba su iya cikakken amfani da wannan fili ba. To don sun nemi ƙarin fili kuma a ba su ba sai zama rigima, sai zama sharri, wai gwamna ya sai da filin kaza, gwamna ya yi kaza, gwamna ba sai da filin kowa. Kowa da ake bashi kyauta ake bashi, in kaga ma mutum ya biya kudi sai dai biya kudin da hukuma ta sa saboda kudin shiga na gwamnati kamar yadda aka saba.
An kai dai me matsayin gwamnati akan wannan magana a ƙarshe?
Matsayin gwamnati shine abin da muka riga mun yi kuma ina ba su shawara su daina wa gwamna sharri cewa sai da filin su. Gwamna bai sai da filin su ba filin su bane.
Masu sauraro kun da ji ta bakin gwamna Ganduje kan wannan batu na haraba gidan zakka ta Kano. To yanzu kuma za mu saka ido domin ganin mataki na gaba da majalisar gidan zakka za ta dauka. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kodi da Nasiru Adami Alikaya da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfi Lahashin Gumel, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai ziyararsa ta farko zuwa Afghanistan tun lokacin da ya kama aiki, yayin da Washington take duba yuwuwar amincewa da wa'adin ɗaya ga watan Mayu game da janye gaba ɗaya sojojinta daga ƙasar ƙarƙashin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu shekara guda tare da ƙungiyar Taliban. Austin ya gana tare da shugaba Ashraf Ghani bayan ya sauka a babban birnin kasar Kabul daga tafiyar da ya daga India. Wani rahoton ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya ambato Austin yana cewa ya kai ziyara Afghanistan don ya saurara da kuma koya, kuma yana so ya fahimci menene damuwar Ghani. Jami'an Isra'ila da na Palestine sun tabbatar da cewa Isra'ila ta kwace lasisin alfarma na ministan harkokin wajen Palestine. Jami'an sun ce an sanar da Riyad Malik na matakin da aka yanke yayin da yake koma West Bank jiya Lahadi daga tafiyar da ya yi zuwa ƙetare, wanda ya haɗa da ziyarar zuwa kotun manyan laifuka ta duniya wato ICC da ke Hague. Da alama Jamus za ta sake saka dokokin kulle don daƙile yaduwar cutar coronavirus, wanda zai sa ta zama ƙasar Turai ta baya-bayan nan da take zartar da sabbin dokokin kullen. Kamfanin yaɗa labarai na Reuters ya rawaito cewa wani daftari da za a gabatar wa shugabar Jamus Angela Merkel zai sa a tsawaita dokokin kullen har zuwa 18 ga watan Afrilu. Gaɓar kogin Suez da ke Mexico ta cika da jami'an shige da fice a wurin don tilasta bin sabuwar dokar takaita tafiya gaba ɗaya, amma banda muhimmiyar tafiya akan iyakarta da Guatemala. Da yawa daga cikin jami'an shige da ficen sun yi jerin gwano ta bakin kogin jiya Lahadi, suna tambayar waɗanda suka sauka akan manyan katako wanda yake ɗauke da mafi yawan masu zirga-zirga akan iyakokin domin tantancewa, da kuma mai da yawa daga cikinsu inda suka fito.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Chuba Hero Diodune da ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.